من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت الله سبحانه وتعالى da ya sake kamu wannan majlisi mai albarka, inda muke karatun littafin wato Amdatul Ahkam a wannan majlisi na masallacin Ibn Taymiyyah da yake unguwar ƴan awaki bypass. A yau 8 ga watan Jumada al-Akhira, hijira annabi tana 1447, wanda shi ya daidai da 29 ga watan 11 miladiya 2025, wanda a yau za mu tashi babul mashi alal khuffai. Wannan babu yana ƙarƙashin kitabu tahara, zai mana bayani akan hukuncin shafa akan khuffi. Hukuncin shafa akan khuffi, abinda ake cewa khuffi shine wani abu da ake sawa a ƙafa mai kama da takalmi, wanda ake yin sa na fata, jemammiyar fata, wadda wato idan mutum yayi alwala zai iya sa wannan khuffin, ya zama cewa ko da alwalarsa nan gaba ta warware ba sai ya cire wannan khuffin ba, in ya zo wanke kafa sai ya shafa akan kafa kawai. Wannan wani sauki ne da shari'ar musulunci ta kawo shi. Sai zama ƙarƙashin wannan abin da ake cewa kuf, akwai hukunci na abin da mutane suka saba sawa, shi ne aljaurabain, shi ne safa. Safa ana yin ta daga nylon ko daga kattan, wadda ita ma tana rufe ƙafa, ana sa ta ta rufe ƙafa sanadiyan mutum yana cikin wani yanayi na aiki, ko kuma sanadiyar sanyi, ko kuma ruwa mutum yana sata, ko kuma saboda ƙawata da kiyaye ƙafarsa. To ita ma safa hukuncinsu ɗaya da khuffi. Idan dai mutum ya yi alwala sai ya sa safarsa, to idan ya zo lokacin da alwalarsa ta warware, in ya zo sake alwala ba sai ya cire safar ba, matuƙar sanda ya sa ta yana da alwala sanda ya sa safar. So da ya zo kawai ya gama shafar kai, ya yi shafar kunne, maimakon ya cire safar sai ya shafa akan ta, shari'a ta baka dama. Wannan ya zo a cikin Alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shafa akan khuffi, shari'a ta tabbatar da shi. An sami wato wani tabi'i da yake cewa na sami ruwayar wato shafa akan khuffi daga wajen sahabi 70, duk sun ruwaito sahabban manzon Allah mutum 70 sun ruwaito halaccin yin shafa akan khuffi. Haka ma wani malami yake cewa shi kuma ya ruwaito hadisai 40 wanda suke magana akan shafa khuffi. A taƙaice, shari'ar musulunci ta kawo shi domin ya zama cewa sauƙi a cikin addinin musulunci ga al'umma. Hadisin farko a cikin wannan babu shi ne al-hadithu al-hadi wal-ishirun, hadisi na 21, an al-Mughira ibn Shu'bah qala kuntu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi safar fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn فمسح عليهما. المغيرة دن شعبة الله يددش شيرو تهديسي وأن سهاب من زن الله نبي صلى الله عليه وسلم أنا أتي مسأ المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي متمن طائف له ونجرين يقصد مكة يا مسلمتا الشكر الداك ياك خندق سوراك سيبرجرون سن طائف يقوم مدينة وجم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم تمن زن الله يزمني والنبي خدمة farkon yakin da ya zama ya halarta bayan ya musulunta shine sulhul hudaybiyya yana daga cikin mutanen da suke wa annabi aikace aikace yana rike butar da annabi yake alwala shi ma yana zubawa annabi ruwa yana alwala yana daga cikin wato larabawa masu fahimta masu kaifin hankali masu wayo bayan annabi ya bar duniya am dura shi an tura shi ya zama gwamna a garin Basra wato cikin kasar Iraq daga nan kuma aka dauke shi daga Basra aka mai da shi Kufa Kufa ita ma gari ne daga cikin garuruwan kasar Iraq so bi yana zama gwamna a cikin garin Kufa ya rasa shekara ta 50 wato daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yake ba mu labarin wannan hadisi na farko شعبة المغيرة ابن شعبة كتوى كنت مع النبي في سفر ناقصا تارد من زن الله أو تتفيه دع النبي أكو حديث إن ذو سيف تود التفير تتفير من زن الله يزوا يكن تبوك أشكر أتتارد الهجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم النبي أجي يكي أتبوك سيد يوجم قسم فانا إشرن أو ترواية سوراك النبي ya tafi wannan yakin ce ya zama shi al-mughira dan shu'ba shi yake tare da annabi yake rike masa butarsa ta alwala ya zuba wa annabi ruwa al-mughira yake cewa fa ahwaytu li anzi'a khufai wata rana a wannan tafiyar manzon Allah zai yi alwala sai al-mughira ya zuba annabi ruwa annabi ya wanke hannunsa yayi alwalarsa cikakkiya da mughira ya ga annabi ya shafa kai ya shafa kunne yace fa ahwaytu li'anzi'a khufayhi sai na sunkuya dan in cirewa manzon Allah khufin da yasa dan ya wanke kafarsa shi sunkuya ya durkusa yana son ya cire wato khufin da yake kafar annabi fa qala sai manzon Allah yace da shi da'ahuma karka cire basu karka cire khufin nawa basu fa inni adkhaltuhuma tahiratayn a lokacin da na sa su na sa su ne bayan na yi alwala ina da tsarki na sa su to haka sai mughira ya tsaya tunda annabi ya ce bari ba sai ka cire su ba sai annabi ya gaya masa hikima dan kare ya dauka kamar annabi ya ana shi wani abu da zai sai annabi ya ce ai sanda na sa khufu na sa su a lokacin bayan na yi alwala ne ina da tsarki mughira sai ya ce fa masaha alaihima sai naga annabi ya shafa a kansu sai annabi ya shafa a kansu bai cire ya wanke kafa ba kaga kenan al-mughira ya saman mana wani ilimi anan cewa idan mutum ya sa khuffi ko ya sa safa lokacin da yake da alwala to in yazo wanke kafa ba sai ya cire su ba sai ya shafa a kansu wannan mughira dan shu'ba shi ya rawaito mana ya ba mu wannan labarin dan sun kasance tare da annabi a gaban sa kai kuma yana daga cikin masu riƙewa annabi butar alwala saboda haka sai ya rawaito mana wannan wato hadisi domin ya gaya mana hukuncin shafa akan khuffi kenan ya halatta a yi shafa akan khuffi lokacin da aka zo alwala maimakon a wanke kafar da khufi da safa duk hukuncin su daya idan kai alwala sai ka sa safa don ka zo wanke kafanka ba sai ka cire safan ba amma wanda zai yi aka bashi dama ya wannan shafar shine wanda ya tabbatar san da ya sa safan nan ko khufi ya sa su a lokacin yana da alwala. Kuma yanzu a ce ka fito daga wanka a gidanka kayi alwala, da ka fito ka shirya alwalan nan naka tana nan, sai ka sa safarka dan zaka sa sauciki, ko ma ba saucikin zaka sa ba, sai ka sa safa musamman a wurin wannan yanayin da muke ciki na sanyi. Wani baya son sanyi, ko kuma sanyi yana damun sa kafarsa, so haka san da zai fito daga gida yana sa safa. To idan dai san da ka sa safar kana da alwala, to idan azahar ta zo ko alwalar ka ta haro, dai in ka zo alwala ba sai ka cire safar ba, sai ka yi shafa a kansu. An gane? Sai ka yi shafa a kansu, ka je ka yi sallah, sallah ka ta yi. Sannan wato yin shafa ga wanda ya sa safarsa ko kufunsa yana da alwala ya fi daraja da ya tuɓe ya ce zai wanke ƙafa. Ma'ana shafar falalarta ta fi ka cire safar ka ce kuma za ka wanke ƙafa. An gane maganar? Ma'ana sanda ka yi alwala sai ka sa kufunka ko ka sa safarka. To idan alwalarka ta ruware, abinda sunna ta fi so shi ne ke shafara a kansu ya fi ka wanke ƙafa daraja da falala. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kawo ma sauƙin abu, to an fi son ka yi sauƙi, kamar yadda Allah in ya ce ya ɗora ma nauyin abu an fi son ka yi shi da nauyinsa. Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Allah yana son idan ya kawo ma sauƙi ka yi amfani da sauƙin nan, kamar yadda in ya ɗora ma abu mai nauyi yake son kai. To haka yanzu Allah ya ba mu sauƙi cewa ga lokacin sanyi ya zo, to idan ka yi alwala da gida da safe ka sa safarka, ko matarka ta gama shiryawa ta yi alwala, sannan za ta fito ta sauko ƙasa ta shigaba da harkokin gida musamman a lokacin sanyi, to ta sa safarta. Idan ta sa safa, idan alwala za ta sake yi ba sai ta tuɓe safar ba. Muna sanar cewa lokacin tsananin sanyi ana samun irin wannan. Taɓa ruwan ma sai ka ga mutum baya iya yi. Na? Inkarin me? Ba su da hadisi ne. Ba su da hadisi, akwai hadisi. Ba wani wasa, babu wasa. Ni ma na ji na kamar shekara ɗaya biyu haka mana wajen bita a nan, sai ake magana kan shafa a kan kofi. Na ji wani malami ya zuƙalƙali yana ta cewa amma ba za a yi shafa a kan safa ba. Manzo Allah da kansa ya yi, ya sa safa ya yi shafa. Akwai hadisi, za mu yi bayani da kansa. Ba wai kofi kai yanzu a nan wake saboda kofi. Kenan sauƙin ba mu? Wani ba bai san mai hukun ba, sunan yanzu yake ji kawai. Irin wannan safar ce ba za ta yi safa ba, a ganta a ƙafar wannan, saboda ba ta rufe idan sau ba, wadda ake ce mata half mai kuke ce mata da 'yan guntuwan nan. Amma safa da ta rufe har idan sau, kamar da take ƙafata, ta ga ta rufe idan sau. Amma idan ba ta rufe idan sau ba, to ba za ta yi safa a kanta. An fahimci magana. Kuma akwai hadisi, za mu karanta shi, wanda yake faɗar annabi ya yi safa a kan wato safa. Imam al-Bukhari yana da hadisi, akwai hadisi a cikin Bukhari. Ya masa topic yace al-mashu babun al-mashu ala al-jawrabayn. Yace babun da yake bayanin shafa akan safa. Mu mutum bai karanta ba kuma sai ya zo mu. Ai gwara kace baka sani ba. An fahimci maganar. Sai ma wato malamai suka fassara menene aljaurab din, menene shi safar, sai aka ce malbusu rijlin masnu'un min alkattan aw suf aw ghairi. Abinda ake nufi da safa wani abu ne da ake sa shi a kafa wanda an yi shi da cotton ko kuma an yi shi da polyester ko da wani abu. Ba haka safar take ba? Akwai ta katin, akwai kuma ta mai
ta fadiyarsa haka aka fassara a cikin Bukhari nan kaga mutun yayi musu abinda bai sani ba ba daidai bane namu ji har a littattafan da aka sami wannan magana dan haka wannan hadisi yana nuna mana kyakkyawan dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wajen koyar da sahabinsa akan wani abu da bai sani ba domin al-Mughira dan Shu'ba manzon Allah baya san ya ji cewa gwiwarsa ta yi sanyi mutum da ya nema hidima sai ya sunkuya zai cire ma takalmi a kafarka to sunkuya wanda al-Mughira dan Shu'ba yi zai cire hukun manzon Allah sai manzon Allah ya ce da'huma kar ka cire kaga kamar zai ji ba dadi an hana shi wani hidima da zai sai manzo Allah ya ce abinda yasa nace kake cire na sa wato huffun nawa a lokacin na da alwala sai annabi ya shafa akan su a gaban su kaga sai koyar da Mughira wani ilimi da bai sani ba an fahimci magana su shafar attaki ake atara ake yin su ba wai ta dama ake fara shafa a shafi ta gobe dan wasu har yanzu ba su iya ma shafa ba kuma saba sama ake shafa saman kafar an fahimci maganar ba wai ƙasa ake shafa idan ka tashi ka gama alwalarka ka shafa kunne in ka zo wanke kafa to shafar kawai sai kai haka sai ka dora ɗan yatsun dama akan ɗan yatsun daman kafarka ɗan yatsun hagu akan na hannunka akan na kafa sai ka ja shikenan an gani haka ake yin sa kawai sai ka dora yatsunka ba wata dama ake fara a tamata tare ake yin su da mun hadisi Mughira gashi fa masaha alaihima a tare annabi yake yin su sai ya ja da daman kun gani to haka ma zaka dora akan na hagu sai ka ja sama kawai ja zaki sama ba ƙasa ake shafa ba ba kuma ta dama ake fara yi a bar ayi ta hagu ba su shubin ake yi a take an gane ai haka al-Mughira dan Shu'ba ya rawaito mana hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim duk sun kawo hadisi wannan hadisi yana nuna mana matsayin da daraja da al-Mughira dan Shu'ba ya samu domin har ya zama mai wa manzon Allah hidima ka samu wannan matsayin ma ba karami bane kun gane in kai sa'a wuf yadda kake manne da annabi a duniya kana ce masa hidima to in aka yi sa'a a lahiran ma sai a ce to mu tso kusa da shi kaga kana babban aljanna kenan kamar yadda ta faru da wato babban sahabin nan wani saurayi da yake kwana a kofar gidan manzo Allah yake kwana kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo dandamalin kofar gidan annabi in annabi ya shige da ya rufe sai ya kwanta a kofar shekararsa shida ko bakwai aga yaro ko shekara goma kawai da ya ji manzo Allah ya motsa sai ya tashi ya ce ko annabi zai buƙaci wani abu cikin dare ba wanda zai aika kawai sai ya zauna a kofar gidan Allah to da annabi ya fito da dare ko ya tashi da asuba yana taba kofa sai kaga hurruf ya tashi annabi zai alwala sai ya rike masa mutar yana zuba masa ruwa to yawan hidimar da yake sai manzo Allah ya kalle shi ran nan yake ce masa roke ni wani abu mana na baka me kake so umma wata alfarma kake so umma roke ni ma wani abu ana son sai ma takalmi ko hura ko riga haka annabi dai yake masa tambaye ni wani abu sai ce cewa ma'aikin Allah zan dan yi tunani a bani dama zan dan yi tunanin me ya kamata kai min to kwana ɗaya biyu ya zo da yana zuba annabi ruwa annabi ya ce ya ne na ji ka shiru na ce ma me kake so ya ce ya ma'aikin Allah ba abin da nake buƙata kai min na alfarma irin zama gani ga ka aljanna ranar alkiyama tub da taya sai annabi ya kalle shi ya ce waye raɗa ma wannan abin waye koya ma wani ne canja ma ya gaya ma saboda yaro ne ina yaro zai wannan tunanin? Kun gane ai? Kun wani yaron ne ce a sai mun takalmi, a sai mun wando, a sai kun gane ai? Amma yaro ɗan shekara kaza bai kai mun zalun ba, sai ya ce ya maikin Allah so nake in zama tare da kai a aljanna, ina san murafaqataka fil janna. Sai ya ce wallahi ba wanda ya gani, ni ne kawai na ga yi haka. Sai annabi ce awa ghaira dhalik, ko za ka canja dai? Faɗi mai kake so kuma ba, ko ka canja buƙatarta? Ya ce a wannan nake so kawai, tunda dai kai ka bani dama, abin da nake so kenan, in zama ga ni ga ta aljanna. Ko ina za ka yi aljanna muna tare? Sai ka ga wato ya iya tambayan ka. Sai manzo Allah ya ce masa tufa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. To in dai kana son na yadda, sai annabi ya ce na yadda zan ma wannan alfarma, amma kai ma ka taimaka ka dinga yawan yin nafila, ka dinga yawan yin nafila ko yaushe ke ta nafila. Bayan ka sauke farilla ka yawan yin nafila tsakar dare duka, kun gane? Kenan nafila bayan ka sauke farilla tana tura ka ta angiza ka cikin aljanna, aljanna ma gundumemiya. To kaga yanzu shi yanzu yana da tabbas zai zama tare da manzon Allah ko yaushe a cikin aljanna. Kuma shi aljanna annabi ba jannatin na'im bane ko jannatin adani, eh, shi yana can gundumemiyar firdaus, al-firdaus al-a'la, gidan annabi direct ba ƙarƙashin al'arshin Ubangiji take. Domin ita jannatul firdaus ita ce a ƙasan al'arshi, wanda kuka ji ana ce tajri min tahti hal, to wannan al'anhar din suna gungarowa ne daga wato al'arshi, wannan ƙoruman daga al'arshi asalin su suka taho. To saboda haka sai sun fara tahowa ta cikin jannatul firdaus al'ala, gidan farko kuma a cikin jannatul firdaus na manzon Allah ne, ƙarƙashin fadar Allah. Shi kuma manzon Allah kullum sai ya je ya ga Allah a cikin aljanna, kuma ya ce dan fare ma muna tare, ga gidana ga gidanka. Kuma annabi ya ce ma zan ma, kuma annabi ba ya saba alƙawari, karimi ne kawai, ya dai ya sa ma sharaɗi, kuma shi ma ya cika sharaɗin, kaga ya samu kenan. Amma alfarma saboda hikima da yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Irin su Anas, Anas tun yana ɗan shekara goma babarsa ta kawo shi wajen banda, ta ce ya ma'aikin Allah sannu da zuwa. Anas ɗan Madina ne, babarsa Ummu Sulaim ta ɗauko shi yana shekara goma, ta zo ta ce ya ma'aikin Allah ga Anas, na baka shi halak malak ya dinga yi ma hidima. Tun da ya zo wajen annabi, in ka gabar wajen annabi, to dare ya yi annabi ya shiga gida. Asbab fari kuwa annabi yana fitowa zai tadda Anas yana masallaci, ba kuma zai ba annabi ba sai wani daren. Haka ya zauna tare da annabi shekara goma sai da annabi ya yi wafati. Amma ana kawo shi yi masa wasu addu'o'i malam masu daɗi guda uku. Ana babar tana kawo shi ya ce to ya yarda ya zama, ya ce Allah ka yawaita arzikinsa, ka ba shi arziki mai yawa, ka ba shi ‘ya’ya masu yawa, kuma ka sa shi a aljanna. Anas bayan wafatin manzon Allah yake cewa ta addu'o'in nan uku da annabi ya mu, na ga guda biyu sun tabbata, ta uku ma ina ƙaunar ta tabbata. Ya ce guda biyun shi ne cewa annabi ya ce Allah ya bani dukiya mai yawa, Allah ya bani ‘ya’ya mai yawa. Ya ce da raina na binne ba ‘ya’yan da na haifa ba, na binne ‘ya’yan ‘ya’yana, ba jikoki ba kenan, sai da na binne sama da mutum 125 ko 150. Jikoki 100 da wani abu binne, jikoki 125 wanda ya binne ba, banda wanda suke da rai, banda ‘ya’yansa, banda ‘ya’yan jikoki ta taɓa kunne. Kaga da ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu
Allah ka yalwata kudin sa, Allah ka yalwata masa arziki, Allah ka yalwata masa yaya, yace to naga wannan. Yace sannan a jin Madina. Kasuwancin da yake shine sai da dabino. Yana da gonaki na dabino. Yace ni kadai ne a Madina gona ta ta dabino take fitar da yaya so biyu a shekara. Waye san wani dabino yana yi so biyu a shekara? Babu. Yace amma ni gona ta so biyu nake. Yanke da bino a shekara, kaga dole ya kudi. An fahimci magana, kowa nasa shi ɗaya yake, sababin addu'ar annabi da binansa su biyu yake. Ya ce, to wannan addu'o'in guda uku da annabi ya min, naga guda biyu. Ta uku ma ina ƙaunar Allah ya tabbatar da annabi ya ce, wa adkhilhu aljanna, Allah ka sa shi a cikin aljanna. A yanzu tuni yana cikin aljanna. Anas ɗan Malik ke. Sai da ya shekara 100. Dari cif shi ne ƙarshen sahabin annabi a wata ruwaya wanda ya bar duniya. To, ya samu albarka saboda mai hidima da yake wa manzon Allah. To, shi ma al-Mughira ɗan Shu'ba ya samu daraja da falala ta yi wa annabi hidima. A cikin wannan hadisin za mu fahimci cewa ya halatta ka nemi taimakon wani in za ka yi alwala ya dinga zuba ma. Yanzu mu ƴaƴanmu ma ba su ga wani yana zuwa, sai dai ka ce yanzu da kan kansa ba zai zo ba. Ya ga ka taho alwala, ki karɓi buta ya dinga zuwa ma ba zai ba. Albarka ce a nan kuma da yawa da ilimi. Yanzu ɗanka zai zo yana zuwa ma, ai yana ganin kana yi, ai kaga zai koya. Sai ya gane ina yake yin kuskure, ya gyara. Ma ba ma neman wannan albarka. Kuma duk abinnan sakaci ne mu ba mu yi wa manyan ba mu ma ba a yi ba. Shi ne matsalar. Duk wanda yake da ragowar babansa ko babansa, to wata ran kawai ya ga za su yi alwala ya ɗauki butar. Babu kan zuba miki. Yana hira da ita. Tana zuba mata tana yi, tana yi. Ko babansa tana zuba masa ne. Yadda ake wa manzo Allah. Don hakan ya halatta. An fahimci magana. Har in ma wajen tuba takalmi sai kai ruf kai sauri ka tube masa ko ka tube mata za ta wanke. Kaga ga Mughira yace sai na gangara na sunfiya zan cire wa annabi hukunsa. Sai yace ba su dan na sa su a lokacin na da alwala sai ka sai ya shafa kawai a kan su. Ya kamata masu ragowar iyaye su ribaci lokacin. Na? Bayan an yi mai? A'a, ai inda ake shafar sai ka yi alwala yanzu a ce ka fito da gira da safe za ka fita aiki, ai za ka yi wanka ka yi alwala. To a sanan ka sa shi. In ka alwala sa shi za ka yi ba shafa a kan, ai kafa ka mai tsarki ce. Sai nan gaban alwalar ka ta warware, za ka wata alwalar to shi ne za ka yi shafa kuma a kan. To sannan ba za ka yi shafa ba, ai kana da alwalar ka lokacin. Shi ne ya yi abin da ake magana, ai karatun kenan. Da kai alwala ka shiga mota ko kuma a cikin gina sai ka sa hufi ko ka sa safa ko ajiye hufin ma ba ruwanmu da shi. Amma dai shi ne ƙarƙashin hukun. Sai kai alwala, kai wanka a gida kai alwala, sai ka zo ka shirya sai ka sa safarka. Ka ga san da ka sa safa ai kana da alwala. Kai sallar ka, kai sallami iyali ka fito ka tafi wajen aiki. Azhar ta yi kafin azhar alwala ka taro. To in ka zo yin alwala za ka yi alwala, in ka zo kafa, wanke kafa sai ka yi shafa. Shi ne maganar. Ai idan yanzu na yi alwala a gidana na fito ban sa hufi ba, har na kai azhar ma alwala ta ba ta rawa na sallar azhar, ka ga ƙarshen tafiya da yake nan. To yanzu sai kuma na yi safa, sai na sa safa ta, har yanzu ina da alwala, alwalan nan tun ta safe. To kafin la'asar sai alwala ta ta ware, ta ke shafa. Ba wanda ya kawo wannan magana. Ai ku duba karatun,
ku fahimce shi. Mugira yace ina zuba annabi yana alwala, sai da yazo zai wanke kafa sai na sunkuya dan in cire huffinsa, sai annabi yace da'ahuma, karka cire, ai na sa su a lokacin ina da alwala, ba wai take gama alwala sai na sa su ba, san da na sa huffin ina cikin alwala, kafata bata zama ba alwala ba, ina da alwala na sa su, ba cewa akai da yana gama alwala ya sa ba. Yace san da na sa, mana in dai ka sa huffi ko ka sa safa a lokacin kana cikin alwala, to nan gaban alwala ka tawarware za ka iya yin shafa. An fahimci maganar? Sauƙi ne Allah ya kawo, ba wanda zai ce ma kuma karka yi, tunda annabinka ya baka dama. Wani zai ce ma ba za ka yi shafa akan safa ba, ba dalili, saboda akwai hadisi. An gane ai? To, duk da cewa a malikanci akwai wanda suka ce ba za a yi shafa akan hukun masu malikawa, ma wasu suke ba za a yi, ba ma safa ba, a malikance hukun ma ba za a yi shafa, sun yi inkari, kamar yadda su yan shiya daman ba su yarda da shafa akan hukun shiya, saboda suna tafiya akan kira'ar wato suratul ma'ida, inda Allah yake cewa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم سيسك رويتور كراء وأرجلكم إلى الكعبين كراء جي أكوي كراء لتكي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لا تن أي متفتها أتجي أكم فاغسلوا وجوهكم وانك فسككم وانك هنائكم wanke kafafuwanku in kun zo alwala. Akwai kuma kira'a da ta zo, wanke fuskokinku, wanke hannayenku, ku yi shafar kai, ku yi shafar kafa, dan kai kisra akan labin, wa arjulukum, ka yi atsabi akan wamsahu bi ru'usikum. So saka su a shi'ance abinda suke cewa wa arjulikum, ba za ka ji dan shi'a yana karanta wa arjulakum da fataha ba. Sai ce saboda ka in suka zo alwala za ka gan shi sai a shafa suke a gaba su, ba wankewa suke. An fahimci magana? Amma malamai duk sun yi musu raddi cewa ai ba wanda ya fi annabi fahimtar Alƙur'ani dai ko? To da ya zo shi kuma wanke kafa yi. Sau haka shafar ya ce inda ake nufi da shafar shi ne idan ka sa kufi ko ka sa safa ko ka sa takalmi, takalmi ma za ka yi shafa a kansa, wanda yake irin na sojoji, wanda ya rufe idan su. In dai ya zama ya rufe idan su ba ko, amma in bai rufe idan su ba, ko ba shafa a kansa. To a nan shi ne aka samu saɓani na wannan ƙira'ar. Amma al'umma gabaki ɗaya sun yi ijma'i cewa ya halatta a yi shafa a kan kufi, sun kawo hadisai masu yawa. Waccan ƙira'ar shi ne tana magana cewa idan wa arjulikum, ma'ana idan ka sa kufi sai ka yi shafa a kansa. Akwai hadisin Jarir ibn Abdullahi al-Bajali wanda ya rawaito shi kuma cewa wato manzon Allah ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Jarir ibn Abdullah, saboda ita wannan ayar ta suratul ma'ida da take cewa wato kafa ake nufi a shafa ba kufi ba, a tana da ayoyi ko surori da suka zo a ƙarshe. To akwai kuma babban sahabin nan Abdullah Jarir ibn Abdullah al-Bajali wanda ya musulunta bayan surar ta sauka, shi kuma ya ce na ga manzon Allah da idona yana shafa kan hukun. Kenan ayar ba ta tushu shi'a suna cewa wannan ayar da ta ce wa arjulikum ta goge hukuncin shafa kan hukun. Shi kuma Abdullahi Jarir ibn Abdullahi al-Bajali bayan saukar wannan surar ko surar wannan ayar alula ya musulunta, kuma ya zauna yana wa annabi hijima yace naga annabi da kaina yana shafa akan kofi kaga kenan zancen shafa kafa bata kori zancen shafa akan kofi ba wannan hadisi mala yace yana nuna mana mustahabbi ne a dangaye wa shugabanni hidima malamai da mutane masu daraja kamar yadda annugira ya dangaye wa manzon Allah hidima yana zuba masa ruwan alwala yana tube masa takalmi kamar yadda Anas suke daukan dan annabi yazo waje yana tuba takalmi Anas yake daiba sai ya makale su har sai annabi ya gama abin da zai sai ya sake sa masa to wannan abu ne mai albarka الحديث الثاني والعشرون حديثنا 22 عن حذيفة بن اليمان ببن صحابي حذيفة بن اليمان شيرويته حديث قال يكي تشوى كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناكسا تشي تارد من زن الله في سفره أتشكم وتتفيا أما وتتبس با تفيا بشي انقواء النبي جي. Domin nan hadisin a takeice kawo shi fa bala sai manzo Allah ya je bauli wata wadda ya alwala wa masaha ala khuffaihi ya shafi khuffinsa mukhtasaran mala ya kawo hadisin a takeice amma inda hadisin yake cikakken sa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ata subatat qaumin khalf ha'it ya zo unguwa ta wasu mutane a bayan wata gona akwai ɗan wajen da ake ɗan zuba shara manzon Allah sai ya zo wajen da ake wannan bayan gonar faqama kama yaqumu ahdukum fabala sai annabi ya tsaya sai fitsari nan ba wai munanta ladabi ne ba abu ne ya tabbata a cikin hadisi Bukhari da Muslim annabi ya kama ruwa saboda wajen bai kamata annabi ya tsuguna ba saboda akwai shara a wajen zai ya zama akwai wani abu da yake na kazanta su haka sai annabi ya tsaya tsaye sai kama ruwa ya kama ruwa tsaye kamar yadda shi al-Hudhaifa ibn al-Yaman ya kawo hadisi sai ya ce fantabastu minhu ya ce da naga annabi ya tsaya yana kama ruwa sai na matsa sai na yi gaba shi in ji Hudhaifa ibn al-Yaman fa ashara ilayya sai annabi kamar yin haka karanta fa dan tsaya gefe ce fa jitu sai na dawo da zan tafi sai na dawo fa kumtu inda aqibihi sai na tsaya a bayan annabi kamar ina masa gadi hatta faraga sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gama biyan bukatar sa a cikin riwayar da Bukhari ya rawaito thumma da'a bi ma'i sai ya nuna mun kawo ruwa sai na je yace fa jitu bi ma'i sai na kawo masa ruwa ya kama ruwa ya yi tsarki bayan ya yi da hoge ya yi tsarki sannan sai ya ce a kawo masa ruwan alwala sai shi Hudhaifa ibn al-Yaman ya ce sai na kawo masa ruwa fatawadda'a sai manzon Allah ya yi alwala da ruwan wa masaha ala khuffaihi ya shafa kuma akan khuffinsa kaga wannan ya sake tabbatar ma cewa shafar khuffi ya tabbata warwayar Hudhaifa ya ce kuntu ma'an nabiyyi na kasance tare da manzon Allah fi suhbati tare da annabi wa kana zalika fil madina a lokacin a cikin garin madina ne ba wai tafiya bace Hudhaifa ibn al-Yaman shi yake ba mu wannan labari ya kasance da tare da annabi a madina to annabi sallallahu alaihi wasallam da yake san biyan bukatarsa sai ya zo unguwar wasu mutane wato wajen bolar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ta bayan gini kamar gona ce ko gini katanga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ya kama ruwa ya alwala ya shafa akan hukunsa bayan annabi ya tsaki wannan haka ka'idar manzo Allah in ya kama ruwa sai ya yi istijmari sai ya sa hoge ya goge sannan sai bi shi da ruwa wanda abu ne mai daɗi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mutane in mutum zai yi tsarki ya fara yin istijmari domin hakan yana burge Allah yana son ya ga mutanen da suke kasata salama
ba za ta yi ba? Saboda haka wannan abun ba wani dan wasu suna magana wai za a ce manzo Allah ya kama ruwa ta. Ai ba laifi ba ne. Kai hadisi. In dai za ka kara wato tsiraicinka ba laifi ba ne. Ba wata al'ada ce wata kafirai ba. Ya danganta da yanayi. Ko wajen da in ka ce a zaune za ka yi zai zama ya ɓata ka. So haka sai dai a yi a tsaye. Ko kuma in mutum ya ce zai tsuguna zai zama cewa ya takuru. Ko kuma ya zama cewa ya zauna akan wani abu na najasa. Abin da dai ake so kada fitsarin ya zama cewa ya fallatso ta inda zai cutar da jikinka ko ya ɓata ma jiki. Wannan hadisi yana nuna mana halarcin shafa akan kufi. Wato ba wai sai ka cire ka wanke ba. Wannan sauƙi ne na shari'ar musulunci. Wato kamar yadda malam yake cewa a cikin littafin Umdatul Ahkam akwai inda shi kamar yadda yake a wannan namu inda Huzaifa dan Idam yace kuntu ma annabi fi safarin wannan kuskure ne ba safarin bane annabi yace kuntu ma annabi ina tare da annabi ne a Madina ne ba a cikin tafiya bane kuskure ne na wato typing ko kuma a wajen rubutawa wannan hadisin su ne hadisai da malai ya kawo amma waɗanda an roto hadisai kusan 40 akan shafa akan kufi amma malai ya taƙaita akan guda biyu kuma an roto daga wajen sahabbai 70 kaga hadisi ne ba zancen wata magana a kansa wato sahabban da suka Al-Hasan al-Basri yake cewa sama da sahabbai 70 suka bani hadisi suka gaya mu hukuncin shafa akan kufi. Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa wato ni in an ce za su shafa kufi ai bana jin komai dar. Hadisi ne ingantacce saboda akwai hadisai guda 40 da aka rawaito wato daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace akan kuma shafa akan safa Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin sunan din. An gane ku yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan safa in ka duba cikin sahih Abi Dawud da sunan Abi Dawud akwai wannan hadisi shi ma kuma daga Shu'ba dan Malik Shu'ba al-Mughira ibn Shu'ba shine ya rawaito hadisin yake cewa tawadda annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi alwala ومسح على الجوربين والنعلين يا شافا اكن صافا يا شافا كما اكن تاكلما حديثي yana nan cikin sunan Abi Dawud sahaban da ya rawaito hadisin farko na shafa akan kufi al-Mughira bin Shu'ba shi da ya rawaito shi domin shi yake zuba annabi ruwa ya alwala kaga a gaban sa ake an fahimci maganar hala hayy al-Bakka يحيى البكاي كتوا سمعت ابن عمر يتي ناجي سيدنا عبد الله بن عمر يقول يانا تشوا المسح على الجوربين كالمسح على الخفين شافا اكن سافا حكمتين سي ديدي يكي ده شافا اكن خف اجا عبد الله بن عمر عبد الرزاق يعرفه a cikin musannaf dinsa a cikin littafinsa daga qatada an anas daga Anas dan Malik Allah ya dare shi yake cewa annahu kana yamsahu ala al-jawrabayn mithl al-khuffayn Anas dan Malik yace in zai alwala naga yana shafa akan safa kamar yadda yake safa akan kufi saboda na san akwai damuwa akan shafa wasu suna magana akan shafar kufi shi sana dan zazzakulo muku wannan hadisi dan ka zama kana da tabbas kaga Anas ya magana Abdullahi dan Umar al-Mughira dan Shu'ba shi ya ce annabi ya gani ma ya shafa da kansa ana ganewa wa zakar ibn hazmin adadan wato ibn hazm ya ruwaito wato dalilai da yawa daga wajen manya-manyan malamai da suka gabata kalu suna cewa bil mashi alal jawrabaini cewa ya halatta mutum ne shafa akan safa kamar yadda ake shafa akan kufi a cikin mutanen da suka bada wannan fatawar akwai Abdullahi dan Umar akwai Atha akwai Ibrahim an-Nakhai wannan duk tabi'ai ne da sauransu sun kawo dalilai daga cikin hadisi tabbatattu to tunda ya halatta mai shafa akan shafa tsahon wani lokaci ne za mu ta yin shafar an gane kwana nawa awa nawa zalla ya bada dama kamar yadda wato hadisi sayyidina Ali ya kawo mana hadisi Imam Muslim ya kawo zalla yake cewa shafa akan huffi ga mutumin da yake mazauni a gari an ba shi dama zai yawmun wa laila 24 hours yanzu idan yanzu ka sa safar ƙarfe 8 sai ka fara shafar to in baka ga dama ba karkace da safar har gari ya waye garin ya waye kuma har zuwa ƙarfe 8 na wani daren an baka wannan dama sannan lokacin sanyi za ka ga wani ba zai ce wanka yau gobe ma yi ba sanyi ya hana shi to haka za ka yi ta shafa a kan za ka kwanta da safarka ko in za ka kwanta ka yi alolarka ka sa safarka in gari ya waye za ka tafi sallah asuba ka yi alolarka ka yi shafa azhar ta yi ka yi alolarka ka yi shafa har isha ka ga wani daren ya zo kana da 24 hours ka yi ta shafa sannan manzo Allah ya ce matafiyi kuma in tafiya ce ta kama ka an baka dama ka yi shafa a kan kufri ko safarka har kwana uku cikakkun kwanaki wuni da dare 72 hours za ka yi ta shafa an baka wannan dama sai dai in janaba ta kama ka manzo Allah ya ce sai ka cire sai ka yi wanka sannan sai ka sake sawa shafa akan kufi yana da sharadi na farko sharadi na farko lokacin da za ka sa kufin ko safar ya zamo cewa kana da alaula sharadi kenan afatta ka an riga an yi alaula sannan ya zamo cewa sharadi na biyu shi kufin ko safar ta zamo ita ma tana da tsarki babu najasa a jikinta saboda wata rana manzo Allah ya shigo masallaci da ya shigo da takalmansa za a ta da sallah aka ga annabi ya shigo da takalmansa masallaci ita da sallah sahabbai kowa shi ma sai ya sa takalminsa a annabi to ba tambaya annabi ya ta da sallah da takalmi kuma duk sai suka sa takalminsa ana cikin sallah sai aka ga annabi ya jawo baya ya tuba takalman a gefe guda ya ci gaba da sallah su ma duk sai suka tuba da aka yi sallama manzo Allah ya ce ya kuka tuba takalminku ya ma'aikin Allah kai muka ga tuba ya ce ai ni muna cikin sallan ne sai mala'ika Jibril ya zo sai ya ce min akwai najasa a jikin takalmin na shi sa na tuba ana duba kuma sai ga a kasan takalmin sai ga najasa sai ku ko fa kun gane sanda za ka sa safar ko hukun ya zama cewa yana da tsarki sharadi na uku wato shafar ta zama cewa dan hadasi karami ma'ana ba a shafa akan kufi ko akan safa sai in alwala ce ta rore amma in janaba ce ta kama sai ka cire an gane saboda haka Safwan dan Assal ya rawaito mana cewa manzo Allah ya ce matafiyi zai iya kwana uku yana shafa akan kufi haka ma wanda yake zauna a gida ya kwana daya da wuri sai dai in janaba ce ta ta kama shi sai ya tube wanka sharadi na hudu yana da ka yi shafan ne zuwa limited time din da aka baka kai mazaunin gida kwana da wuri awa 24 matafiyi kwana uku sai aka ba za ka dora sama da kwana awa 24 ba in dai awa 24 ya ce dole kuma sai ka tube ka wanke kafarka an fahimci maganar in tafiya kake in kwana uku yayi sai ka tube ka wanke kafarka sharadi na biyar wato suka ce wannan sharadin akwai sabani cewa hukun ya zama na halal ba kwatarsa kai ba siya kai ko kyauta aka baka
an gane ku kar kuma ya zama safar da kake da ita na alharini ne kai namiji kaga an haramta ma sa alharini wannan maganar malikawa ne suka fada kaga malika sun yadda ma Aisha ba akan wasu bangaren wasu bangaren malikancin ta rabu biyu da su da Hanabila shi ko Shafi'iyya cewa yi kai ko sa ta kai zaka yi shafa akai shi ba shi da wannan sharri an gane to yaya ake yin shafar na kwatanta muku idan zaka yi shafa wanda ba sa nan ko ba su gani ba idan zaka yi shafa akan kufi kai alwala ka gama alwala kai shafar kai kai shafar kunni in ka zo zaka yi shafa gaba daya zaka yi shafar gaba daya zaka ɗan yatsinka na hannu zaka dora kan ɗan yatsinka na kafa sai ka ja sama guda bin gaba daya ba wai ta dama zaka yi daban sai ta gura ban ba in ka zo kawai shikenan hannunka amma ya zama da danshi hannayenka ya zama da danshi da ruwa a jiki da danshi in ka zo shafar kan safarka sai ka dora ɗan yatsinka na dama na hannu ka dora shi akan ɗan yatsin kafarka ta dama ɗan yatsin hannu na hagu ka dora akan ɗan yatsin kafarka ta hagu sai ka ja sama ka to sai ka hado shi ya hau kan makyangama kafarka an gane ka huce idan sau ya zo ya kawo kan korinka shikenan ba a shafa ƙasa kaga wani ya zo shafa sai ya shafa ƙasa ba a shafa ƙasa sayyidina Ali yake cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi yace da addinin musulunci ra'ayi ake bi to ƙasan huffi ƙasan kafa ya kamata a shafa amma sai shari'a ta ce sama to aka al-ibadatu tawqifiyya yadda aka ce kai haka zaka yi ba yadda kake ganin ya dace ba an fahimci maganar wannan shine abin da yake da alaka da huffi an ji lokacin yi an ji halittar ya halatta hatta kalmi shi sa har sojoji ko ƴan sanda suna filin yin aiki in sun sa irin wannan takalmin wanda yake mai dan tsoho ya halatta in sun sa shi su ta shafa a kai ya halatta in manzo Allah ya shafa a kan takalmi ya shafa a kan safa ya shafa a kan kufi an gane to haka ya halatta ga hadisai nan kana neman hadisi ka koma cikin sunan Abi Dawuda akwai shi ya kawo mana hadisin wato al-Mughira din Shu'ba wanda zaka yi shafa akan babu dalilin da wato gashi kuma ra'ayin wanda suka halatta Abdullahi dan Umar ya bayar da dama Anas dan Malik ya yana shafa akan kufi akan safa sai ta halatta to anan zamu ta in ce lokaci yayi kuma dama hadisi bi ya kawo sai kuma wani matashiyarin Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ba mai tambaya sai yake yanzu